Manunia.
Gwamnonin arewacin Najeriya ta yaba da kwazo da bazintar shugaba Bola Ahmed Tinubu bisa yadda yake tunkarar matsaloli akan harkar tsaro kuma da nasarorin da ake samu.
Abun nan duk yana canya ta'allaka da local governments din da suke da iyaka da daji, domin ɗan ta'addan nan in sun yi ta'addanci daji suke koma.
Shugabannin gwamnonin arewacin Najeriya kenan ke jinjina wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da suka ce yana markaɗe matsalar tsamin tsaron da ta riga ta yi tsanani. Kamar dungurar duhun dulumar wutar lantarki a Najeriya kuwa masana ne ke cewa a gaskiya akwai bukatar jagororin kasar nan su sauya tunani.
Wutar yanzu in ka je wurin da madatsar ruwan yake tun fa aikin sardauna ne, bai kuma karasa ba, ba a kuma samu wanda ya taho da niyyar ya karasa ba, to dole sai mun samu kanmu cikin yanayi wanda bai da kyau.
Shi kuwa mafacin baki kan al'amuran yau da kullum barista Elzubra Abakar cewa yake rikicin cikin gidan jam'iyyar APC a jihar Kaduna ba akwai rudani.
Yan rikicin yayi kamari, waɗanda suke gwamnati in suka ga kamar ruwa zai ci su, to suna iya juyawa da baya su yi matsin lamba ga gwamna ta yadda za a shashantar da magana.
Waɗannan ba su mun taɓuka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku dace wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zaga karkara da birni. Shiri na 168 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin an tallafawa masu rauni. Mai yiwuwa kuma tallafawa raunin tsaro a arewacin Najeriya ne yasa gwamnonin yankin kiran taron nema wa tsananin tsamin tsaron magani. Gwamna Muhammad Inuwa Yahaya na jihar Gombe shi ne ya tsage tsantsar matsayar kungiyar a matsayin shi na shugaba ban waɗannan gwamnoni.
Gwamnonin arewacin Najeriya mun yi mitin yau kuma mun ɗau mataki ko matsaya kamar haka. Na farko, wannan ƙungiya ta yaba da kwazo da bazintar shugaba Bola Ahmed Tinubu bisa yadda yake tunkarar matsaloli akan harkar tsaro kuma da nasarorin da ake samu bisa yaki da masu ta'addanci da masu ɗaukar mutane na kuɗin fansa da kuma sauran abubuwa da suka shafi fata zamantakewar al'umma. Na biyu, mun tausaya bisa alhini akan abubuwan da suke faruwa tsakanin jihohinmu na arewa, a inda waɗannan abubuwa na ta'addanci ko kuma na wannan ɗaukar mutane don samun kuɗin fansa da sauran miyagun ayyuka suka yi tsamari. Kuma mun tabbatar wa sauran jihohin nan cewa dukkanmu muna haɗe, muna tsaye kan ƙafafunmu, za mu yi matuƙar ƙoƙarin da ya kamata domin mu ga dukkanmu da mu da su mun gudu tare mun tsira tare.
Shi kuwa gwamna Dukka Umar Raɗan jihar Katsina, wanda ya limancin gwamnoni zuwa Amurka kan maganar matsalar tsaro, cewa yake dogon dajin da ya kewaye wasu jihohin arewacin Najeriya yasa 'yan bindiga ke yi wa yankin sansani.
Abin da ke faruwa, mu ma da muke da matsalar tsaron da jihar Katsina da ta Kaduna da Sokoto da Niger da Zamfara, duk abin da ya jawo mu shi saboda mun yi boda da daji. Akwai dajin da ya taso tun daga Central African Republic har ma da ya shigo ta Jibiya, ya ɗauki local government guda 8 na jihar Katsina, ya shiga Kaduna, ya shiga Zamfara, shi ya tafi har Niger, ya fita har Kemero. Su wannan dajin shi ne matsala. Yanzu mu ma a jihar Katsina in ka ɗauke ta, za ka ga ɓangaren Daura da suke boda da Jigawa State, nan ɓangaren ba ma wanda ya san wata magana rashin tsaro da ake yi a jihar Katsina. Abun nan duk yana canya ta'allaka da local governments din da suke da iyaka da daji da kuma waɗanda ke jikin waɗanda ke iyaka da daji, domin ɗan ta'addan nan in sun yi ta'addanci daji suke koma, kuma sun fi kowa sanin wannan daji. Idan Allah ya taimake mu muka yi maganin abin da ke nan wurin, to ba zai matso ya shigo Jigawa, ba zai shigo Kano, sai dai mu kora shi ya koma cikin dajin har Allah ya kawo ƙarshen shi.
Game da maganar kirkirar 'yan sandan jihohi a Najeriya kuwa, sanata Alir Dauda Jikan da ya shugabanci kwamitin 'yan sanda a masarjan tare Najeriya da ta wuce ne ya ce ya kamata dai a yi taka tsantsan don gudun da na sani.
Illolin shi shine kamar tsoron da ake ji da 'yan siyasa za su iya amfani da wannan abu wajen cutar da abokan hamayyansu a siyasance. Sannan kuma amfani shi shine idan aka yi wannan abu, an kawo aikin tsaro kusa da al'umman da ya dace wanda kowanne jaha ta kade ta san abin da yake damun ta to kuma al'umman ta in suka sune suka ci za su gudanar da harkar tsaro za a fi samun tsaro mai inganci saboda sun san lunguna da sakuna sun san irin yanayin halayyar al'umma sun san irin yanda ya kamata su tafi da al'amuran tsaro to shi yasa ƴan majalisun suka zo suka taru nan a fito da tsare-tsare yanda za a gudanar da wannan aiki na dan sandan jaha ba tare da an samu su yi amfani da wannan dama su bata wannan tsari
babban barazanar da ke burgar burkita bunƙasar ƙasashe irin su Najeriya ita ce maganar matsalar wutar lantarki da kuma rashin tsantseni kuma ɗaya daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullun a Najeriya Malam Umar Hashim Kunar mai shayi na Kaduna ya ce idan aka tattara dukkanin matsalolin ƙasar za su tike ne a gaban shugabanni
ruwan da ake janyo daga wanda yake murza injinukan ruwa ne namu to maimakon mu yarda akwai lokacin da ruwa zai iya ja da baya sai muka ki amfani da wannan sai muka tsaya akan ruwa saboda haka zaka ga idan zafi ya kama to wuta tana yin ƙasa ne me ya kamata a yi akwai hanyoyi da dama wanda za a iya sako wutar lantarki akwai ta iska akwai ta gas wanda kuma dukkan su muna da su babu wanda ba mu da idan ruwa ne ma ya kamata a ce mun ƙara kokarin janyo wannan ruwa yanzu dalilin da yasa kasar Ethiopia za ta ƙara samun ci gaba daga ciki da wutar ta bata wuce kaso kusan 28 ba amma yanzu janyo ruwan da kuma haskusa wannan wajen ruwan an tabbatar da yanzu babu a cikin kasashe waɗanda wato na Afirka wanda ke da ƙarfin yanda zai bada wuta irin kasar Ethiopia nan maimakon a samu waɗanda suke ƙwararru waɗanda za su iya mana amfani da wutar kuma wutar za ta bamu abin da muke bukata sai muka tsaya akan wutar wutar yanzu in ka je wurin da madatsar ruwan yake tun fa aikin sardauna ne bai kuma karasa ba ba a kuma samu wanda ya taho da niyyar ya karasa ba to dole sai mun samu kanmu cikin yanayi wanda bai da kyau musamman yankin arewa duk wata sana'a da masana'antu babu yanda za a yi a samu ci gaban su in babu wuta kuma rashin wutar in kan lura shi ya haifar da watan tsadar mai guda biyu gas da abin da ya shafi fetur kuma man naku ne kuma akwai shi aka ki gyara wutar dan mugunta aka ki gyara abin da ya shafi fetur shi ma dan mugunta
kamar rikicin rungumar numu fadin cikin gidan jam'iyyar APC a jihar Kaduna kuwa barista Elbur Abubakar nake cewa ba lalle bane binciken da masar dokokin jihar Kaduna ke yayi tasirin da ake tsammani
a kundin tsarin mulkin Najeriya majalisar jihar Kaduna tana da dama ta yi bincike ga dukkan al'amuran da suka shafi fi jahar Kaduna amma matsalar ita ce binciken da za su yi daga ina za su faro suwa da wa za a samu cewar lalle da hannunsu in ma da badakala a bashin kaga yawancin jami'an gwamnatin jihar Kaduna na yanzu su aka yi wancan gwamnatin da su kuma da yawansu ba za a ce ba su amfana ba ko kuma ba su da masaniya daga waɗancan kuɗaɗe da aka samu a majalisar ma yawancin 'yan majalisa suna cikin waɗanda suke wancan majalisar lokacin da aka ciwo wancan bashi don haka dambaruwa ce da za ta dade kuma ba a san me zai haifar ba amma ni a tunanina ba zai haifar da komai ba saboda rikicin yayi kamari waɗanda suke gwamnati in suka ga kamar ruwa zai ci su to suna iya juyawa da baya su yi matsin lamba ga gwamna yayi tunani ga irin shiga da yake cikin wannan harka ta baki ta yadda za a shashantar da magana asali ana rudin mutanen jihar Kaduna ne kawai a yanzu amma abin ba zai haifar da kame ido ba
iyaka batutun da zamu iya bada muku tana cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun aka ce an kwana kuma gashi har an kai ga an wuni domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1120 ne ga dukkanin masu dafar barafin iko su yi sallama akan kugarin da su ne suke ganin yanzu su suke zamani kuma mardin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Haruwa Shehu Mararraban Jos da Murtala Faruk Sanyin nan da ke Washington sai kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga kowane fanni. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar da nake cewa su kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na Manuniya.